To ma saurare sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 6025 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen radio FM na BOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a sashin hausa.com ko kuma boahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Litini 5 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labaran.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Litini ne za a kawo ƙarshen jan hankulan masu kada ƙuri'a yayin da manyan jam'iyyun ƙasar ke ƙoƙarin ganin sun samu rinjaye a majalisar wakilai da dattawa na Amurka a zaben da za a yi gobe. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun yi garkuwa da wasu ɗalibai 78 da kuma shugaban makarantar Presbyterian da ke yankin 'yan aware a jamhuriyar Kamaru. A yau Litinin ne Amurka ta sake sanya takunkumi akan kamfanin man ƙasar Iran inda kuma fannin hada-hadar kuɗaɗenta.
Karin labaran kenan. To kamar yadda aka ji, gobe ake zaben Amurka na rabin wa'adi na gwamnoni da 'yan majalisun dokoki ƙarƙashin jam'iyyun Republican da Democrat. Zaben da ake ganin za a yi kare jini biri jini. Ko me yasa?
To kamar yadda ka sani, tazarar tasu ba ta da yawa a duka majalisun.
Har ila yau dai kan wannan zaben na gobe za a ji fashin baki da kuma wasu muhimman hasasoshi game da zaben gwamnonin jihohi. Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa an yi rigakafi ma yara sama da miliyan 1,400 a baya-bayan nan. Kamar kowace ranar Litini kuma Yusuf Aliyu Harande na tafar da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan adam, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karanta Muhammad Hafiz Baballe. 'Yan takara da ke neman kujerun majalisar dokokin Amurka da manyan 'yan siyasar ƙasar masu mara musu baya za su yi amfani da yau Litinin a matsayin rana ta ƙarshe wajen jan hankulan masu kada ƙuri'a yayin da manyan jam'iyyun ƙasar ke kokawar ganin sun samu rinjaye a majalisar wakilai da ta dattawa a zaben rabin wa'adi da za a yi gobe. Shugaba Trump na burin ya ga cewa 'yan jam'iyyarsa ta Republican sun ci gaba da rike rinjayen majalisun biyu yayin da su kuma 'yan Democrat ke ƙoƙarin su kassara wannan rinjaye. A lokacin wani gangamin yakin neman zaɓe da ya yi jiya a jihar Georgia a jiya Lahadi, shugaba Trump ya yi gargaɗi ga magoya bayansa.
But this election will decide whether we build on this extraordinary prosperity that we've created.
Wannan zaɓe shi zai nuna ko za mu ci gaba da ayyukan alheri da muka faro. Shin kun ga adadin da muka samu a ranar Juma'a, ko kuma mu bari 'yan Democrat su ruguza tattalin arzikinmu da makomarmu? Yayin gangamin yakin neman zaɓen da ya halarta a Indiana a jiya Lahadi domin marawa ɗan takarar Democrat Joe Donnell baya, wanda ke neman kujerar sanata, shi ma tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga masu kada ƙuri'a da kada su bari 'yan Republican su yi musu shigo-shigo ba zurfi.
While they're trying to distract you with all this stuff, they're robbing you blind. They'll be like, look, 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 caravan, caravan.
Sukan ɗauke hankulanku da wasu al'amura, za su ce muku ga ayarin baƙin haure, ga ayarin baƙin haure, sai su zagaya su rage wa hamshaƙan masu kuɗi abokansu kuɗaɗen haraji, su kuma yi ƙoƙarin kasara inshorar lafiya. A gobe Talata ne Amurka za su kada ƙuri'un domin cike gurbin dukkan kujerun 'yan majalisun wakilai 435 da kujerun 35 daga cikin 100 na majalisun dattawa. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun yi garkuwa da wasu ɗalibai 78 da kuma shugaban makarantar Presbyterian da ke yankin 'yan aware masu magana da harshen Ingilishi a arewa maso yammacin Kamaru. Gwamna Devin Chofo ya tabbatar da sace ɗaliban 78 da shugaban makarantar da ke ƙauyen Inquen a Baminda, babban birnin yankin masu fafutuka ta 'yan aware masu magana da harshen Ingilishi, sai dai bayanai sun yi nuni da cewa ba a san waɗanda suka yi garkuwa da ɗaliban ba, kuma babu masaniya kan dalilan da yasa suka yi garkuwa da su. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau Litinin ne Amurka ta sake sanya takunkumi a kan kamfanin man ƙasar Iran da kuma fannin hada-hadar kuɗaɗenta, wani mataki na daga cikin alkawarin da shugaba Donald Trump ya yi na janye sassaucin da Iran ta samu a wani ɓangare na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka ƙulla domin ta taƙaita shirinta na nukiliya. Ana sa ran a yau sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren baitulmanin ƙasar Steven Mnuchin za su yi wani taron manema labarai domin su yi ƙarin haske kan wannan takunkumi. Maido da wannan takunkumi zai haramta sayen man fetur ɗin ƙasar Iran, wanda shine babbar hanyar da ƙasar ke samun kuɗaɗen shiga. Jami'an gwamnatin Trump sun ce za a daga kafa ne nan da wani takaitaccen lokaci ga wasu ƙasashe takwas domin su kammala cinikayyar sayen man na Iran. Har ila yau waɗannan takunkumi za su shafi babban bankin ƙasar ta Iran da fannonin kamfanin jiragen ruwa da kuma ɓangarorin kamfanin ƙera jirgi. A wani jawabi da yi ta talabijin, shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce Iran za ta yi watsi da takunkumin kuma za ta ci gaba da sayar da man fetur ɗinta a kasuwa. Kamfanin Twitter ya rufe shafin sadarwar wani malami a Pakistan mai tsatsauran ra'ayi, wanda ya wallafa kalamai masu tada hankali akan wasu alkalai da prime minister da kuma sojoji bayan da kotu ta wanke wata mace Krista bayan da ta ɗaukaka ƙara akan zargin da ake mata na yin kalaman ɓatanci akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gwamnatin Pakistan ta umarci masu kula da kafofin sada zumunta da su rufe shafin malamin Khadim Husaini Rizbi. Wasu jami'an gwamnatin Pakistan biyu ne suka gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa sun faɗa wa kamfanin Twitter wannan cewa shafin yana rurrurta wutar ƙiyayya da ta husuma.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za mu fara yada zangonni a nan Amurka, inda a gobe za a yi zaben rabin wa'adi wanda ya hada da na gwamnonin jihohi da kuma na 'yan majalisun dokokin tarayya. Za ku ji fashin baki kan zaɓukan biyu, da farko kan zaben 'yan majalisun dokoki na tarayya. Na tuntubi wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum da ke da zama a nan Amurka mai suna Dr. Sufyan Alimai Biyar, don ya hango mana abin da ka faru a zaben 'yan majalisun dokoki na tarayya ɗin, sai ya ce.
So, alhamdulillah, kamar yadda ka sani wannan zaɓe na gobe zaɓe ne wanda yake na 'yan majalisun Congress kenan. Wanda kuma duka 'yan jam'iyyun siyasa na Democrat da kuma Republican duka za su kara a gobe. Kuma da alamu dai mutane ba su jin daɗin yadda ake tafiyar da al'amura a ƙasar a yanzu. So ana kyauta zaton zaɓe na gobe zai zama wani zaɓen gwajin dafi ne wanda za a iya gane cewa ko jam'iyya mai mulki za ta iya cin zaɓe na gaba mai zuwa, ko kuwa ba za ta iya kaiwa ga nasara ba.
To, Dr. Sufyan, kana ganin wace jam'iyya za ta yi nasara a majalisar wakilai, wace jam'iyya kuma za ta yi nasara a majalisar dattawa?
To, kamar yadda ka sani tazarar tasu ba ta da yawa a duka majalisun, musamman majalisar dattawa. Za ka ga cewa ina jin suna da kashi 51, waɗannan suna da kamar 49, bambancin ba shi da yawa in ba na manta ba. So, kuma gaskiya kamar yadda na gaya maka, akwai wuraren da mutane ba su ji daɗin yadda shi shugaban ƙasa baya girmama su 'yan majalisar dattawan ba, musamman na jam'iyyarsa, wanda kawai sun zama kamar 'yan amshimshata ne ko kuma rakiyar shanu alakaci. So wannan yasa mutane suke ganin cewa akwai mutanen da suka fito suka bayyana ra'ayukansu cewa ba su ma taɓa shiga zaɓuɓɓuka ba na na zaɓe su je su zaɓi jam'iyyar Democrat, kullum suna zaɓar jam'iyyar Republican ne tun da aka haife su kawo yanzu. Amma a wannan zaɓe da za a yi, da yawa sun fito sun bayyana cewa lallai za su zaɓi jam'iyyar Democrat wannan kara, sakamakon ganin cewa su waɗannan 'yan majalisu sun kasa tsayawa su ma'ana kamar challenging shi shugaban ƙasa haka. Wannan ya sa gaskiya muna ganin cewa kamar majalisar dattawa za a yi nasara kwarai da gaske a jam'iyyar Democrat. Sannan kuma ita kanta dama majalisar wakilai kusan cewa suke da rinjaye, to za su ƙara samun ƙarfin gwiwa da ƙarin rinjaye a nan wajen sosai kwarai da gaske.
Don haka kenan Dr. Sufyan, kana ganin jam'iyyar Democrat za ta yi rinjaye ko ko za ta yi nasara a majalisar dattawa da ma majalisar wakilai?
Kwarai kuwa wannan shine hasashen da 'yan jaridu kufin fukowa sani da kasar ake yi kawo yanzu, da kuma mu mutane da muke zaune a cikin kasar muke gani. Wannan shine abin da nake kyauta zaton zai faru, za su yi nasara kwarai da gaske.
To Dr. Sufyan, akwai kuma masu cewa bisa ga wasu kuma kididdigan koko na ce lissafin jam'iyyar da ke kan mulki wato Republican za ta rike rinjayenta a majalisar dattawa, sannan kuma ita jam'iyyar Democrat ta yi rinjaye a majalisar wakilai, baka ganin shi ma wannan yayi kama da abin da zai faru kenan?
Gaskiya Malam Ibrahim ba na jin haka za ta faru. Sakamakon kamar yadda na gaya maka, akwai dumbin jama'a waɗanda ba su taɓa zaɓar jam'iyyar ainihin ita Republican ba. Ita Democrat ba, kullum Republican suke zaɓa saboda ita ce jam'iyyar su musamman fararen fata. So mafiya yawansu yanzu suna ganin cewa yanda ake ta kawo canje-canje a harkar lafiya, a harkar immigration da harkar shiga da fita kenan ta kasar, wasu da yawansu gaskiya ba su jin daɗin yadda shi shugaban ƙasa yake tafiyar da waɗannan al'amura nasa. Musamman kuma kwanan nan ganin abin da ya sake ɗaukowa na cewa zai janye harkar wannan haihuwa ga waɗanda suke zuwa ƙasar nan baki su haihu, za a daina ba wa 'ya'yansu kamar takarda ko shaidar zama 'yan ƙasa tun da anan aka haife su.
Dr. Ali Mai Biyar ke hasashe kan zaɓen 'yan majalisun dattawa da wakilai na Amurka da za a yi gobe. Game da zaɓen gwamnoni kuwa, bari in koma gefe guda Aliyu Mustafan Sokoto ya shigo.
To ko bayan zaben 'yan majalisun wakilai na tarayya guda biyu na dattawa da kuma wakilai, akwai zaben gwamnoni da aka yi a lokacin wannan zabe da ake kiran zaben tsakiyar wa'adi, wanda kamar yadda muka taba bayani a can baya, wato an samu masa wannan suna na rabin wa'adi ne domin aka yi shi ne shekaru biyu bayan zaben shugaban kasa. Kuma shugaban kasan daman yake shekaru hudu ne akan karga, saboda haka idan ya rabi sai a zo a yi zaben 'yan majalisun dokoki, ko musamman da yake su 'yan majalisar wakilai bayan kowane shekaru biyu ake zaben su. Muna so mu mai da hankali kan zaben gwamnoni a wannan bangare na rahotannin da muke kawo muku. A halin yanzu a wannan zabi na wannan mako dai, akwai jihohi 36 daga cikin jihohin Amurka guda 50 da za su yi zaben gwamnoni. A maganar nan da muke, 'yan Republican su suke da rinjayen gwamnoni a Amurka, su suke da jimillar gwamnoni 33, 'yan Democrat suna da guda 16, suna akwai gwamna ɗaya na Alaska wanda mai zaman kansa ne wato independent. To daga cikin jihohin nan guda 36 akwai wasu jihohi na musamman da aka mai da hankali a kansu saboda abubuwan tarihin da ake sa ran za su faru a cikinsu. Wasu daga cikin wannan jihohin sun haɗa da jihar Florida, inda ake gwarzawa tsakanin Andrew Gilliam na Democrats da kuma wato ɗan takarar Republican wanda ake kira Ron DeSantis. To shi Andrew Gilliam ɗan Democrat a tsohon hukumace shi ne ma yanzu haka yake magajin garin birnin Tallahassee a can jihar Florida. Idan ya samu nasara zai zama shi ne baƙar fata na farko da ya taɓa zama gwamnan wannan jiha ta Florida. Haka jihar Georgia ma za a yi abin tarihi idan Stacey Abrams ta zama gwamna a wannan zaɓe ɗin, domin kenan za ta zama ita ce mace ta farko baƙa da ta taɓa zama gwamna a wannan muhimmiyar jiha ta Amurka ta Georgia. Daman da ita Stacey Abrams ɗin ta riga ta yi abin tarihi domin ta zama ita ce mace ta farko baƙar fata da wata babbar jam'iyya kamar ta Democratic Party ta ba ta tikitin ta tsaya mata takarar gwamna. Sannan kuma ita daman tsohuwar 'yar majalisar dokoki ta jihar Georgia ce tun shekarar 2007, kuma gata tana samun goyon baya daga giggan fitattun manyan mutane na Amurka, musamman baƙaƙen fata da suka haɗa da tsohon shugaban Amurka Barack Obama da shahararren attajirin nan mai harkar silma da talabijin wato Oprah Winfrey. ita Stacey Adams dai tana fuskantar manya-manyan tura guda biyu da suke takarar wannan mukamin nata. Akwai sakataren harkokin wajen wannan jiha ta Georgia, Brian Kemp na jam'iyyar Republican, da kuma Ted Mates wanda dan jam'iyyar Libertarian ne. Bari mu dawo jihar da muke zaune a cikinta, jihar Maryland, inda Ben Jealous, wanda tsohon shugaban kungiyar fafutukar bakaken fata ta Amurka da ake cewa NAACP ne, zai iya abin tarihin zama gwamna na farko bakar fata na jihar Maryland idan ya samu nasara akan gwamna da ke sama yanzu, Larry Hogan na jam'iyyar Republican, wanda kuma gwamna ne mai dimbin tagomashi da farin jini a cikin jihar Maryland, duk da cewa ta jihar galibin mutanenta magoya bayan jam'iyyar Democrats ne. Wata jiha da ake zaton a yi abin tarihi ita ce jihar Mexico, inda Michelle Lujan Grisham ta jam'iyyar Democrat za ta iya zama Latina, wato ‘yar Latino ko kuma masu magana da harshen Spanishi ta farko da za ta zama gwamna a jihar New Mexico idan ta samu nasara. Haka zalika a jihar Colorado ana sa ran Jared Polis, wanda yanzu aka dan majalisar wakili ne na Amurka, kuma ana cewa ma shi ne ba kowa kudi ya da cikin 'yan majalisar wakili na Amurka, zai iya zama gwamna na farko wanda ya fito bayyana jama'a ya nuna cewa shi dan liwadi ne. Ya zaka mutumin nan ana kiyasin yana da zunzurutun kudin da suka haya $400,000. A ƙashe zai yi Rashida Tlaib ta zama mace ta farko musulma da aka taɓa zaɓa a majalisar dattawan Amurka idan Allah ya bata nasara a zaɓen da za a yi. Ita dai ta fito daga jihar Michigan ne. Wannan shi ne ƙarshen rahoton da muka haɗa muku kan wasu daga cikin jihohin da ake jin za a yi abin sha'awa, abin tarihi a wannan zaɓe na tsakiyar wa'adi na Amurka.
Tuwa gaida na Sokoto, yanzu kan bari mu kada jamhuriyar Niger, inda aka yi wa yara $1,400,000 rigakafin ciwon shan inna. Tamar Abari, gare ki.
Ana iya cewa sakamako ya yi kyau na rigakafin cutar polio da aka yi daga 25 zuwa 28 ga watan Oktoba nan da ya gabata a nan jihar da Magara, inda kimanin yara $1,485,083 ne aka diga ma maganin. A cikin yara $1,449,447. Abu Yahaya shi ne babban darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar da Magaran.
Wannan raskuna ne samci alhamdulillah, saboda wannan dalar magani da ake ko shaushawa da ake za a hanka ce mu yi ta polio, mun yi cikin wani yanayi mai wuya da yake an samu kwayar cuta a nan wajen mu a wajen yaro shida, ko da yake ina gaya mutane cikin yaron shida din nan akwai yaro uku ba 'yan Niger ba ne, amma da yake suna umarni da likitocin mu wurin shan maganin namu da muka bincike muka samo su, kuma da yake ba mu samu da wuri muka maida su ba inda ya kamata shin ma har suka zamna namu.
Karuwar adadin yaran masu dauke da cutar zuwa shida ba karamin tada hankalin jama'a yayi ba.
Ina wannan yanayi shi yasa aka ja hankalin kowa ko kowa ya tashi ya ama da mara shi, saboda wannan kwayar cuta a samu a kori, saboda wannan shawara da aka yi ya zamanto mai mahimmanci ce ta yi da yadda ya kamata. Kuna gani dai tare da ku yadda ta yadda aikin ma duk sahiya ake yin shi ko duk marece ake yin tare da shugabanni, ku da kanku za ni maimaita kun gani irin kokarin da ƴan jarida suka kawo wajen waya kan al'umma saboda a samu wannan campaign din da muka yi da zai yadda ya kamata.
Jajircewar hukumomin kiwon lafiya da sauran masu fada aji a cikin lamarin, kwalliya ta biya kudin sabulu, inji daraktan kiwon lafiya.
To alhamdulillah yadda nan wada radin ke kwalliya ta biya kudin sabulu ta mun samu $200,000 cikin 100 wanda ya kamata a yi ma wannan shaushawa, mun huce abinda an ka tsammanin zamu yi, sai dai mu kai godiya ga uwayen yara, mun kai godiya ga sarakinmu da shugabanninmu, mun kai godiya ga 'yan jarida da likitoci da duwayen sun kama wannan aiki yau kana yadda ya kamata.
Kowane irin matsaloli ne suka ci karo da su a cikin gudanar da wannan aiki na shashawar.
Amma ko da yake ba a rasa kurakurai da suka muka huskanta a kan shi, ina ɗauka a fannin irin mutanen da ya kamata a tallafa masu samu su wannan aiki, abin da ake cewa equipe de vaccination, ko kuma motocin da ya kamata su likitoci su samu su je su wannan aiki. To wannan an samu kuskure kwarai, shin maharin ke muka gani akwai inda ma ba su samu sun ka cika shi gaba ɗaya ba. Amma gaba ɗaya a region ɗin da magaram alhamdulillahi mun samu mun kammala aiki yadda ya kamata.
To ko hakan na nufin an kare da ita cutar ta polio ta la'akari da wannan sakamako?
Insha Allahu tsara ga wannan wata za a maimaita wani saboda ita ce campaign de riposte zubi guda bayi saboda ƙwayar cuta kenan. Nan da kwanaki kaɗan tare da wannan wata zai kawo muke cikin shi insha Allahu hallo likitoci za su zagaya gida-gida saboda a samu ai wannan rigakahi a ƙasashen wannan yaren magunguna.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar, yanzu kan bari mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya shigo da shirinsa na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allahumma amin. Idan har masu sauraro kuna biye da shirin nan sau da kafa, a makon da ya gabata kun ji kaɗan daga cikin halin da ‘ya’yan Fulani makiyaya ke ciki wajen samun nagartaccen ilimi a yankin kudancin Najeriya. A yau za ku ji tattaunawar da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Alfonso Okoro Igwe ya yi don gano bakin zaren.
Na tuntubi hedikwatar hukumar ilmantar da ‘ya’yan Fulani makiyaya da ke Kaduna, inda sakataren zartarwa na hukumar Farfesa Bashir Haruna Usman ya ba da cikakken bayani a kan batun.
Gaskiyar lamari shi ne abu guda biyu a cikin lissafin. Mu da aka ba mu hakkin ilmantar da ‘ya’yan Fulani makiyaya, muna da commission ɗin da muke monitoring ɗin abin da ake wa ‘ya’yan makiyaya. Muna da material kuma da muke badawa, amma ba mu da malamai directly waɗanda mu za mu tsawatar don su koyar. Ina da misalai da dama a state daban-daban ba kawai a kudu maso gabas. Akwai waɗansu wurare wadda ganin daman malaman ne ba sa koyarwa. Akwai waɗansu wurare gwamnatin state ɗin ba sa biyan malaman shi yasa ba sa ma koyarwa. Akwai kuma waɗansu wurare wadda gwamnatocin suna kokari amma malaman kuma ba sa yi. So akwai abun fanni-fanni. So in sun ce ba a koyar musu, to mu dai muna iya kokarin mu bisa ga nauyin da aka dora mana. Yawwa, kaman kwanan nan tsakanin April da May zuwa June din nan muka fita Karakap babu nomadic school wadda take southeast wadda ba mu yi visiting ba. Da muka yi visiting din su kuma kowannensa muna tabbatar da muna haɗuwa da malamai. Muna haɗuwa da shugabannin waɗannan ruggan da suke wajen, to muna saduwa da local government education sector ɗinsu da kuma hada UBEPS, State Universal Basic Education, ha chairman ɗinsu da secretarysu duka muna saduwa da su. Saboda haka mu babu makarantar da bamu sani ba yanzu a inda take duka a kudu maso gabar ɗin Najeriya, haka kuma kudu maso yamma, haka kuma a arewa Karakap. Babu nomadic school da ake da shi a ƙasa. So ko da ban yi bincike ba, ko da ban da takardu a gabana zan iya gaya maka. Alal misali ni na je Lagos a lokacin da muka yi wannan gudanarwa. Zan gaya maka a Lagos akwai makarantu 109 a Lagos State na nomadic. Ya gurgudo da muka rarraba ni na visiting din wa'ansu su kan aka samu maka kalmar abin da muke yi. So a kudu maso gaba muna da makarantun nomadic da dama sun kai wajen 370. Mun san kuma yawan mutanen yaran da aka ɗauka duka. To akwai kuma makarantun da ma har suka yaye ɗalibai, waɗanda sun daɗe suna yaye ɗalibai. Duka mun ɗauki wannan census ɗin. Mun san yawan malamai kuma wadda a state suke turawa. Yawwa, yanzu kaman a ce kudu maso gabar akwai yara 60,000 a makarantunmu, cikin makarantu 370 da na gaya maka. Za mu iya gaya maka yawan maza da mata. Abun mamaki cikin 60,000 ɗin nan kusa da 30,000 mata 30,000 maza. Mazan sun ɗan ƙara matan kaɗan. To kaga dai muna bibiya, mun san inda muke zuwa. to a gefen sun kuma mun je mun ba da takardu na mathematics na English na basic science da social studies ya fi 10,000 muka bada kuma mun bayo malamai irin teachers guide duk makarantun da muka je muna bada teachers guide muna bada curriculum yadda za a yi a koyar din kowanne makaranta muna bayarwa to kuma muna encouraging din su su haɗu da community su yi abin da muke kira SBMCs school based management committees wanda za su taimaka wajen gudanar da makaranta duka wayannan muna bibiya mun san su duka kuma a 2018 din aka yi abin nan ba ma 2017 ba
Professor Usman ya dai dora da bayyana yadda yanayin aikin hukumar yake
hakkin bude makarantun bai rataya akan commission din mu ba hakki ya rataya ga gefe biyu hakki na farko shine state government hakki na biyu su community wato rugagen za su iya hada kai su fara daga nan suka rubuta wa state through su vesting a karbi makarantun a cigaba da tallafa musu makarantar wani lokaci suka rubuta mana mu ko mu koma baya a state din ku sake magana da state din kuma a sake daukan makarantar ana tallafa mata so akan hanya biyu ne wannan wato da faɗace-faɗace suka yi yawa tsakanin manoma da makiyaya sai muka kai kaman wani peace and conflict resolution unit a gefen mu to sai muka fita din domin mu dauki yawan daliban da aka yaye mu yi bibiyan daliban nan a ina suke
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Alfonso Okoro Igwe da ya taimaka wajen hada wannan rahoto da sauran bakin namu da kuma abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya
maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin neman
to madalla yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu
saƙonmu na farko a yau ya fito daga Kakame Yadi Alhaji Bukar Gumsuka da Masak Salam BOA Hausa da fatan ma'aikatan ku suna cikin koshin lafiya tabbas wannan umarni da kotun sasanta rigingimin ma'aikata na Nigeria ta baiwa kungiyar kwadagon Nigeria da ta dakatar da tafiyar yajin aiki da ta yi ikirarin za a tsunduma a ranar Talata na sai baba ta gani yayi kyau kwarai da gaske saƙonmu na gaba ya fito daga Musa Hadirin Asuba Kashabe Sabko da Magaran Salam BOA Hausa muna kira ga matasan jahar da Magaran cewa ya kamata kowa ya tashi tsaye ya kama sana'a domin zaman banza ba shi da amfani
to mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice
To Ibrahim ga labaran a takaice. Yan takara da ke neman kujerun majalisun dokokin Amurka da manyan 'yan siyasar ƙasa masu mara musu baya za su yi amfani da yau Litinin a matsayin rana ta ƙarshe wajen jan hankulan masu kada ƙuri'a yayin da manyan jam'iyyun ƙasar ke kokawar ganin sun samu rinjaye a majalisar wakilai da ta dattawa a zaben rabin wa'adi da za a yi gobe. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun yi garkuwa da wasu ɗalibai 78 da kuma shugaban makarantar Presbyterian da ke yankin 'yan aware masu magana da harshen Ingilishi a arewa maso yammacin Kamaru. A yau Litinin ne Amurka ta sake sanya takunkumi akan kamfanin man ƙasar Iran da kuma fannin hada-hadar kuɗaɗenta. Wannan mataki na daga cikin alkawarin da shugaba Donald Trump ya yi na janye sassauci da Iran. Ta samu a wani bangare na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka kulla domin ta takaita shirinta na nukiliya.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto na labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injinmu na wannan lokacin Dan. Ni Ibrahim Kalamu sai garba ke cewa sai kuma can da daren lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan tasirin yajin aikin da ƙungiyar ƙwarewar Najeriya ke barazanar farawa gobe.